Manunia.
Bom ya dare tsarin din da ake so a fure shi ba kuma mun gama duka ɗan majalisar mu idan an kawo a Senate ko a Rep to kar su hannu
gwamna Dauda Lawal daren jihar Zamfara kenan ke daddagewa kan matsayin gwamnonin arewacin Najeriya cewa dole ne sabuwar dokar harajin shugaban kasa Tinubun dake gaban majalisa ta sakaifi game da maganar matsalar tsananin tsamin tsaro a Najeriya kowa mahukunta ne ke ci gaba da daukar zafi
gwamnati ta amfani da Office of National Security Advisor kowaye kuma waɗannan kayan na gwamnatin tarayya ya kasance a rika garden din su
shekara da yayi kada yanzu na da abubuwan da zamu kawo na fasahar zamani su shigo amma suna kan hanya wanda za su dada inganta aikin tsaro din insha Allah
ita kuwa majalisar kilan tarayyar Najeriya cewa take da mashirin damun damman dukiyar da hanyoyin Najeriya ke neman lakumewa sun fi karfin ranka ta kafatanin abin da ake sakawa cikin kasafi
gabaki daya kasafin kudin sai mana bana naira biliyan 27 ne titunan Najeriya gabaki daya su kilo 38,000 an yi musu kiyasin kudi a Allah naira trillion 70
wadannan ba so mun taimaka tattabo cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma salamu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk safiyar juma'a da safi zafi shiri na 195 cikin jerin shirin manuniyan da kan yi tata da tantance dukkanin tattaunawa da ka iya kawo haufi haufin kuma shine gwamna Dauda Lawal daren jihar Zamfara yace shi ba shi da shi akan cewa ƴan majalisa da suka fito daga arewacin Najeriya za su yi watsi da sabuwar dokar harajin da shugaba Tinubu kai saboda tana cike da korafi
na farko mun yi magana kan tsaro mun yi magana kan tattalin arzikin kasa mun yi magana na irin kuncin rayuwa da al'umma muke ciki da almajirai da rashin ilimi da rashin kiwon lafiya da makamantan su abu ne wanda yake dukkan mu mun damu wanda shine makasudin da yasa muka zauna yau muka faɗa mu kan mu gaskiya akan cewa dole a matsayin mu da Allah ya bamu mu ga wani hanyoyi ne zamu bi dan kamu al'umma arewa saukin rayuwa magana haraji kuma kamar yanda ka sani dukkan mu gwamnati irin tsari da salon da ake so a shigo da shi mun ce dukkan mu bamu yadda ba dalili kuwa idan har muka bari wannan abu yau to mu ne muka cuci kanmu da kanmu saboda haka matsayin mu mun yadda dukkan mu cewa bamu yadda da tsarin nan da ake so a ture shi ba kuma mun gaya ma duka ƴan majalisar mu akan cewa idan an kawo wannan takarda a Senate ko a Reps to kar su sa hannu kuma na imani ba za su yi ba
game da yawan lalacewar wutar lantarki kuwa dan majalisar tarayyar Najeriya daga jihar Kanawa Honorable Sani Umar Bala ne ya kinkimi wani kudirin kwakule kullun kulumbo ta lalacewar wutar lantarki ta hanyar dire dalla dallan dalilai masu karfi
to akan security ne ko kuma in ce tsaro da turakun wuta da suka zagaye Najeriya daga kudu zuwa arewa daga yamma zuwa gabas kullum muna cikin incessant vandalism wuta ce mummuna da wuce take na da karfin megawatt 330 amma haka mutanen nan suka je dama guda biyu ne suka kada daya suka sake kada daya sai kasance gaba ɗaya jihohin Najeriya da suke a arewa in banda Abuja da maybe Lokoja kariya yake ce ya ga wutar nefa ta Najeriya shi ne sai muka gani motion ina da nazo da shi yau wannan abubuwan nan ya kamata kasa ta zo ta san halin da take ciki akan vandalism din nan waɗannan turakun wuta sai muka ce gwamnati ta yi amfani da Office of National Security Advisor gwamnati ta yi amfani da ƴan sintiri na civil defense ta yi amfani da DSS kowaye kuma sannan a yi amfani da gatanmu hakimai a tabbatar da cewa waɗannan kayan na gwamnatin tarayya irin waɗannan da za su jefa ƙasa cikin masifa da bala'i ya kasance a rika garden ɗinsu sannan gwamnati ta sayi abubuwan monitoring irin waɗannan su drone ɗin nan su rika bada information on daily basis tunda an san wajen da abin zai iya faruwa
me ruwa kuma ganin irin gwarmar gwarman gwagwagwa da ake akan tsananin samun tsaro a arewacin Najeriya ce ta sa manyan tsaffin sojojin Najeriya irin su General Hannu Alakilu mai ritaya ce ganin kamata da yayi shuwa gabanin su budo na sabon shati
gaskiya abun kunya ne abin da ke faruwa a arewa yanzu kowa yana cikin takaici yau ba ka da dama idan a Kano kake ka tashi ka ce zaka dan batta in a Kaduna kake ka ce zaka je birnin Gwari to haka duka zauren state to alhamdulillah abun ya damu kowa ana ta kuka ana kawo sharowari to Allah da irin wannan zai kawo mana hanya da za a bi a samu su kuma mazajen daga sojoji police civil defense muna musu fata a samu shugabanni masu kirki masu adalci wanda za su tura su muna da sojoji din muna da police din amma wani lokaci akwai wani abu da babu shugabanci shugabanci yana da amfani kwarai so muna musu addu'a muna musu fata su zabura wannan abu a samu a kawo ƙarshen shi insha Allah
sai da kuma ministan tsaron tare na jira Alhaji Muhammad Badar Abubakar ya ce maganar magance matsalar samun tsaro a Najeriya fa yanzu kowa na iya gani tana ci gaba da samun lidifi
na daidai kamar yanda kuke fadi kuma kun san yan kwanakin nan ana samun sauki a matsalar tsaro kuma ku sheda ne irin manyan yan ta'adda da ake kashewa dan tsakanin nan to wannan yasa muka ce a zo a yi musu godiya shugaban kasa yana godiya da aikin da suke kuma su kare kaimi sannan mu dada zurfafa shawarwari na matsalolin da ke nan da kuma yanda za a kara gyara aikin wanda za su taru su yi aiki tare da kasa da ruwa da sama yanda za a haɗa kai ai aiki tare zama yana tafiya daidai yanda za a kawo ƙarshen matsalar tsaro insha Allah
a baya kun shayi maganar cewa za ku yi amfani da fasahar zamani wajen ganin an yi wannan yaki na 'yan ta'addar 'yan bindiga shin ko rahotannin kashe wasu 'yan bindiga yana da alaka da fara yin amfani da waɗannan na'urori ne ko ba fara ba
eh da wannan amma shi kansa din bai gama haduwa ba saboda kasan ga shekara daya yayi kadan irin injina da abubuwan da zamu kawo na fasahar zamani su shigo amma suna kan hanya wanda za su dada inganta aikin tsaro din insha Allah
shi kuwa shugaban kwamitin kula da hukumar gyare-gyaren hanyoyi a Najeriya na Masar Jantaren Najeriya sanata Babangida Usaini cewa yake sun kira shi gabanin hukumar kula da hanyoyin ne don tabbatar da maganar lalacewar hanyoyin Najeriya sun bi kokkofi
abin da yake mana bayani da abin da ya nuna mana ayyukan da zai yi wato sai muka ga kamar lasa zuma ne ma a baki lasa zuma domin yawan bukatun da koke-koken da duka sanatar da muka zauna da su suka kawo 'yan kwamiti kadai banda waɗanda sauran al'umma suka yi koke wanda wakilansu sanatoci sun kawo wanda muka tara gaba ki daya to abin da yake da shi a matsayin kuɗin da za su yi aikin bai kai abin da zai ɗau kashi fiye da goma daga cikin ɗari na buƙatun da yake da su gana aikin da zai gyara wannan shi ne dalilin da ya sa muka ce ba mu gamsuwa kamar yadda kullum nake magana titin nan wasu sun fi shekara 40 da yi shi kuma titi zai gare idan lokacin mutuwa sai ya mutu dole ya mutu sai ka sake sabo wannan shi ne matsalar da muke yi to kuma kuɗin da muke sakawa wajen gyaran titin nan gabaki ɗaya budget din sai makasashin kuɗin FEMA na bana naira biliyan 27 ne wannan ya haɗa da kuɗin aikin su na capital da kuma kuɗin albashi da overhead titunan Najeriya gabaki ɗayan su kilo 38,000 an yi musu kiyasin kuɗi akalla naira tiriliyan 70 ta ina za ka ɗauki naira biliyan 27 da bakwai ka ɗauka gabaki ɗaya ka sa su a gyaran titi ina za su gyara maka titin kilomita 38,000 kuma wanda kuɗin sai ya kai naira tiriliyan 70
ta batutuwan da za mu yi abin da muku ke na cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya babu wata alamar wakafi domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 124 ne su yi sallamar sakin kujerin da a kansu ne dama suke ta faman da titi kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da Jigawa sai maman Manuniya Madina Daudan da kai daudanar dawo mana da muryoyin da babu kazafi ni Isa Lawan na garin Ikara da kan shiryan gabatar nake cewa su kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.